Yanda ƴaƴan kungiyar kwadago a Najeriya suka yi tawaki da tattaki zuwa majalisar tarayyar kasar kenan. Masu ruwa da tsaki da suka hada da kungiyoyin malaman jami'o'i kamar yan kungiyoyin arewacin Najeriya da dai sauransu sun jaddada muhimmancin gwamnati ta biya bukatun malaman ko ba don komai ba don kawar da matsalolin da ka iya zuwa ya dawo wa kasar. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Alhaji Nasura Ashish Sharif da ke zama ɗaya daga cikin jigajigan da suka shiga gaba a wannan zanga-zanga ta lumana ya ce akwai alamu gwamnati ba ta da gaskiya cikin wannan al'amari la'akari da yanda ta buƙaci malaman da su kawo tsarin biyan su albashi kuma suka mika mata kuma har yanzu abin na sama na ƙasa.
Tunda kuka ce da mutanen nan su kawo tsarin yanda za a dinga biyan su albashi nan suka je suka kawo muku. Kuka ce tsarin nan yayi kyau a kaso 100 yayi kyau kaso 75. Kuka ce za ku taro malaman jami'a su duba, vice chancellor su duba da registrar kuka tara su. Su kuma suka ce ma abin nan yayi kyau tsarin ya kai inda biyu zuwa 93. To me ake jira ba su hannu akan wannan al'amarin ba. Kaga kuskure daga bangaren gwamnati yake. Ya kamata gwamnati mutunta ilimi, ta maida ilimi cewa wani abu mai muhimmanci. Amma tsarin nan yanda ake daukar sa, za mu wayi gari ƴaƴan mu sun kasa zuwa makaranta. A ce a kasan nan sai dai yaro ya je makarantar kuɗi ta jami'a ko fita gani. Wannan zalunci ne a kasan nan.
Shi ma Comrade Nuruddin Yusuf, mamba a kungiyar malaman jami'o'i wato Sano, reshen jihar Abuja, ya faɗi cewa
kowa ba saba da ba wanda ya je a yi rayuwa abin da yake a wani yara mu yanzu ɗalibai suna gida yanzu kusan wata hudu sama da wata hudu kuma wannan ga alama gwamnati ta shirya kawo wa wani alama rin ba dole ba wannan kowane ɗan Najeriya ma dai kuma wannan ba abin alfahari ba kuma wannan abin da ke ciki ne a ce jami'o'i yanzu suna a rufe yara ba su a karatu an bai su a gida aka ne kawai.
Shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin jiragen sama a Najeriya Kabir Yaya Gusau ya ce idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan wannan matsala ba to sauran ma'aikatu da kungiyoyi za su dauki matakin shiga yajin aiki na gama gari.
Da ana magana banditi to kuma yaro yana zaune gida ba aikin gobi shi ke sa dai abu kadan zai ji hankali shi to saboda ka ya kamata ko magana to duk da tsari idan aka zo ya kasance aka ce zai za su ga muka dan ba da lokaci abu ne warbu ake aiki aiki ne da na bi dole amma muna tare kuma muna roko Allah ya sa shugaban kasa zai saurara kar a bari a bai kai wannan matsayi ko ba na tare shugaban kasa Buhari zai bari a bai kai wannan matsayi muna tare insha Allah su da mu zuwa assembly mu kawo kara muna tare na assembly muna yin tunawa su duka ya kai ba shi da kowa ya riga sa abu da yake abubuwa ne
to sai dai shugaban kungiyar kwadago ta kasa Command Ayuba Waba ya ce ya zuwa yanzu dai sakon su ya isa ga dukkan waɗanda suka cancanta su ji
ina ganin sakon da muka kawo nan majalisa wakilan mu na kasa ina ganin sakon mu kowa ya ji shi ba tare da rashin fahimta ba abinda muke bukata yanzu shine ayi aikin gaggawa domin a bude wayannan makarantun mu yaran mu su koma makaranta kuma a ga cewa wannan abu ne wanda ya kamata a bashi muhimmanci a bashi fifiko wata biyar yara suna gida babu dalili mai kokwara da zamu iya cewa shine dalilin da yasa yaran nan suna makaranta
idan ana iya tunawa tun cikin watan Fabrairun shekarar 2022 da muke ciki ne kungiyar ASU ta shiga yajin aikin gargadi da ya rikide zuwa wannan lokaci domin neman gwamnatin kasar ta biya mata bukatunta kafin daga bisani kungiyar malaman jami'o'i ta Sano NAD da NASU suka shiga suma abin jira a gani shine tasirin wannan zanga-zangar ta gama gari da kungiyar ta yi don marawa baya da kungiyar malaman jami'o'i ta ASU a kasar Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya.